na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Alaikum barkamu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harambe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Litinin 21 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Adadin dalibai 94 aka sace a wata makarantar gwamnatin tarayya. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani zai ziyarci Amurka a ƙarshen wannan makon. Wata guguwa mai ƙarfi ta yi sanadiyar mutuwar mutane da asarar dukiyoyi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan banga kimanin 30 a jihar Neja da ke Najeriya. Ga abinda ɗaya daga cikin 'yan bangar da ya tsallake rijiya da bayan shaidawa muryar Amurka.
Lokacin da suka taso muna, to yawancin mu kuma ba su da bindigan kwarai, irin buga kashe kan gani. To duk wanda ya buga guda dole ya sheka da gudu. To lokacin da suka zo suka mamayo mu gaba ɗaya da masu suka. To mun kwakwanta, yawancin mu sai suka tashi suna wucewa wanda suke halbawa. To mu dai Allah da iyawan shi, ni dai nan gehe na inda suka taso muna, ni na samu guda hudu na kashe su.
Bayan haka za ku ji cewa shugabannin Fulani da sauran masu fada aji a yankin yammacin Najeriya na ci gaba da mai da martani akan wa'adin da mai hankoran kare yankin Yarbawa Sunday Igboho ya ba Fulani makiyaya na barin yankin kasar.
Ba Sunday Igboho ya kamata ɗauki wannan mataki ba. Mutanen gari sun suka ce ba sa son Fulani ƴan ta'adda a area su, suna da ƴancin cewa ba sa son su domin ba wani gasan ta'addansu. Amma ba wani mutum ɗaya shi ya helece a shi gaba ɗaya a yanki kaza ba ya san kaza ba, wannan babban kuskure ne.
To za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Dalibai uku suka mutu biyo bayan sace wasu dalibai 94 da malamai 8 a arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata, a cewar shugaban makarantar a jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta fitar, ta ce ta ceto malamai uku da dalibai 8 ya zuwa yanzu, inda ta kashe ɗaya daga cikin masu garkuwa da ɗaliban. An yi ta sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa a arewacin Najeriya, inda sace-sacen mutane ya ƙaru da yawa tun daga ƙarshen shekarar 2020, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin tabbatar da doka da oda, inda kuma tattalin arzikin ƙasar ke cikin mawuyacin hali. An gano gawarwakin wasu 'yan mata biyu da yaro ɗaya, biyu kuma da raunin harbin bindiga a ƙafarsu, a cewar Malam Mustapha Yusuf, shugaban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ya ce 'yan fashin sun yi amfani da wayoyin ɗalibai ne wajen kiran iyayensu, inda suka nemi a biya kuɗin fansa har naira miliyan 60. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jake Sullivan a jiya Lahadi ya nemi ya sassauta tasirin zaben Ibrahim Rais, mai tsatsauran ra'ayi a matsayin sabon shugaban Iran. Yana mai cewa koda daga ƙarshe Amurka za ta sake shiga cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nuclear Tehran, zai dogara ne da shawarar da shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei ya yanke. Raisi zai maye gurbin Hussein Rouhani, mai sassaucin ra'ayi, a cikin makonni 6 masu zuwa. Amma Sullivan ya faɗa wa shirin talabijin na ABC News a wannan makon cewa kowane ne shugaban Iran ɗin ba shi da muhimmanci, fiye da cewar daukacin tsare-tsaren su na ginuwa ne kan irin alƙawulla da za a iya tantancewa wanda zai kai ga watsi da yiwuwar Iran ta ci gaba da haɓaka nukiliya. Tare da wasu manyan ƙasashen duniya biyar, Amurka ta tsunduma cikin tattaunawa da Iran don sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 don takaita tsarin nukiliyar Tehran, wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fice daga ciki. Yana mai cewa tsaurin yarjejeniyar bai gamsar ba. Trump ya sake saka takunkumin tattalin arziki a kan Tehran wanda aka yi watsi da shi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da babban mai taimaka mishi wajen samar da zaman lafiya Abdallah Abdallah za su ziyarci Amurka don ganawa da shugaba Joe Biden a fadar White House nan da ranar Juma'a mai zuwa. Wannan ganawar farko ta ido da ido ɗin na zuwa ne gabanin janye ragowar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba, daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana da yakin har abada. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jen Psaki ta fada a jiya Lahadi cewar Biden yana maraba da shugabannin Afghanistan ɗin, kuma zai tabbatar musu da irin goyon bayan diplomasiya da za su ci gaba da basu tattalin arziki da jin kai na Amurka ga kasar da ke fama da rikici yayin da ake ci gaba da rage sojojin Amurka a kasar.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Neja da ke Najeriya, wasu 'yan bandiga sun kashe 'yan banga kusan 30 a ƙaramar hukumar magama da ke jihar. Hukumomin jihar sun tabbatar da aukuwar lamarin, ko da yake sun ce har yanzu ba a tantance yawan waɗanda suka rasa rayukansu ba a hukumace. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni daga jihar Niger Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka wasu jami'an tsaron 'yan banga su kimanin 30 a lokacin wata arangama. Bayanai dai sun nuna cewa jami'an tsaron 'yan bangar sun tunkari 'yan bindigar ne a ƙoƙarinsu na ƙwato wasu shanu da suka sata daga yankin ƙaramar hukumar magama, kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an tsaron 'yan bangar wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani.
Mu da aka fara kawowa wajen suna ganin mu sai suka taso muna. To lokacin da suka taso muna, to yawancin mu kuma ba su da bindigan ƙwarai, irin buga ka sheƙan gani. To duk wanda ya buga guda dole ya sheƙa da gudu. To lokacin da suka zo suka mamayo mu gaba ɗaya da masu suka. To mun kwakwanta, yawancin mu sai suka tashi suna wucewa da suke halbawa. To mu dai Allah da iyawan shi, ni dai nan gehe na inda suka taso muna, ni na samu guda hudu na kashe su.
Sai shugaban ƙaramar hukumar ta magama Honorable Sufiani Ibitu ya ce har ya zuwa yanzu ba su gama tattara gawarwakin 'yan bangar ba.
Yanzu dai sofa gaskiya ba mu san ko guda nawa ne suka rasa ransu ba, amma dai a hannunmu muna da kaman za su kai 17-18 har da shi shugaban 'yan banga na yankin magama, shi ma Allah ya ɗauki rayuwarsa.
Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan DSP Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Muna da masana amma ba cikakkiya ba, domin ba mu samu cikakken ƙididdigar mutane nawa ne aka kashe ta ɓangaren su 'yan banga ba, da kuma mutane nawa ne su wayannan banda sun aka kashe.
Bayanai na nuna cewa 'yan bangan nan sun kai 30 ma da aka kashe.
Me yasa nake ga maka cewa ba mu iya samun cikakken bayani ba game da iyakacin mutane nawa ne. Mun dai san cewa an kashe yan banga kuma suna da dan yawa haka.
Halin da ake ciki dai yaran makarantar Islamiyyar Salihu Tanko dake garin Tagina su 188 har yanzu suna daji. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana can tana iya kokarinta domin ganin an kubutar da waɗannan yara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To Allah ya kiyaye gaba, amen. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Guguwa mai ƙarfi ta yi sanadiyar mutuwar mutane 12 a jihar Alabama da ke nan Amurka, yayin da guguwar ta ratsa kudu maso gabashin Amurka ta haifar da ambaliyar ruwa da kuma haddasa guguwa da ta lalata gidaje da dama. Mutane 10 ciki har da yara 9 suka mutu a ranar Asabar a cikin hatsarin mota kimanin kilomita 15 kudu daga karamar hukumar Montgomery akan titin gwamnatin tarayya, a cewar mai kula da yankin karamar hukumar Butler Wayne Gallock. Ya ce da alamar santsi da ke kan hanyar wanda mai ya malale da ruwa ne ya yi sama da motocin wanda ke ɗauke da yara 8 masu shekaru 4-17 wanda suka mutu a cikin wata mota mallakar wata hukumar gwamnati da jihar Alabama ke kula da ita saboda yara da aka ci zarafinsu ko kuma sakaci. Mutane 2 sun mutu a wata mota daban. Abinda Gallock ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai na yankin, Cody Fox mai shekaru 29 da Andrea Fox mai shekaru 9 dukkansu daga lardin Marion a jihar Tennessee sun mutu. Gwamnatin Amurka ta ce za ta aika da allurar rigakafin corona miliyan 2.5 zuwa ƙasar Taiwan, inda ta ƙara yawan adadin da ta yi alkawali tun farko na 750,000. Shugabar Taiwan Tsai Ing-wen ta ce ƙarin allurar wani tabbacin ƙawance ne mai inganci tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa za ta raba allurar rigakafi miliyan 80 a faɗin duniya. Waɗannan allurar wani kaso kaɗan ne kawai daga cikin allurar rigakafi miliyan 500 da Amurka ta sadaukar domin bayar da su gudunmawa ga kusan ƙasashe 100 nan da shekara mai zuwa. Gwamnatin Biden na shirin rarraba allurar kimanin miliyan 200 a wannan shekarar da kuma wasu miliyan 300 a 2022 zuwa ƙasashe 92 game da nahiyar Afirka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Shugabannin Fulani da sauran masu faɗa a ji a yankin yammacin Najeriya sun yi Allah wadai da wa'adin da mai ikirarin fafutukar kare yankin Yarbawa Sunday Igboho ya ba Fulani makiyaya mazauna jihohin yammacin kasar na barin yankin kafin yau Litinin. Babangida Jibril, wakilin muryar Amurka a Lagos, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shi dai Sunday Igboho wani mai ikirarin kare yankin Yarbawa da yanzu haka ƴan sanda ke nema ya baiwa dukkan Fulani makiyaya mazauna jihohin Yarbawa wa'adi daga ranar Litinin din nan da su fice daga jihohin na Yarbawa kuma ba su ga ba Fulani ko da ɗaya. Mayar da ya ce wannan sabon gargaɗi ya fito ne a wata tattaunawa da kakakin yaɗa labaransa Oluyemi Koki ya yi da manema labarai a ƙarshen mako. A cewarsa suna sanar da Fulani cewa kafin ranar Litinin dinnan ba son ganin kowa a jihohin Ekiti, Lagos, Oyo, Ogun, Ondo da kuma jihar Osun. To ko ya Fulani mazauna wannan yanki suka ji? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Salisu Bashankai, sarkin Fulani Shagamu.
Kan wannan abubuwan da Yorubawa suke so su kawo na rashin zaman lafiya a kudu maso yammacin kasar nan, kaga dai kwanaki ma haka zo suka ba da notice, suka ce Fulani su ba wannan gurin daga ba suka zauna, ta kone masu gidaje, kuma sun kone gurare ma da yawa yanzu a wajajen Ogumake don gida 50 da wani abu na Fulani aka kona a wannan gurin a Oyo State. To daga wannan abu ina kiran gwamnatin tarayya lalle a tashi da gaggawa a magani wannan abu, tun abun bai zo ya karance ba.
Yanzu haka dai sauran al'umman arewa mazauna yankin na Yarbawa sun fara kira ga gwamnatin tarayya ta hanzarta daukar matakai na gaggawa na magance wannan barazana, kamar da Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu, wani shugaban kungiyar matasa na arewacin kasar, ya shaida mani.
Ga matakin da shi wannan Sunday Igoho ya dauka, ba Sunday Igoho ya kamata wannan mataki ba. Mutanen gari sun suka ce ba sa san Fulani yan ta'adda area su, suna da injin su ba sa san su domin ba wani ga san ta'addanci, amma ba wani mutum daya hiye hele ce a shi gaba daya a yanki kaza ba ya san kaza ba. Wannan babban kuskure ne, ana kara masa fawa ne da karfi da kuma yana nuna kamar shi wani abu ne, kuma shi ya isa ba haka abin yake ba.
Ita ma kungiyar Afenifere ta nan kakakinta Mr. Jari Ajayi ta bayyana cewa tana goyon bayan ci gaba da zaman yan Najeriya kasa daya, al'umma daya, da kuma kawo karshen tashin tashina. Wannan barazana akan Fulani dai ba shi ne na farko ba, da Sunday Ewehun da yanzu ake wa kallon dan fafutuka a yankin Yarbawa ke yi, domin ko a kwanakin baya ya jagoranci kai hare-hare a kan yankunan da Fulani ke zaune, da ya haifar da hasarar rayukan mutane da dabbobi da kuma dukiyoyin Fulanin. Yanzu dai jama'a na ci gaba da zura ido domin ganin matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta dauka na magance wannan matsala tun kafin wankin hula ya kai ta dare. Baban ya Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibril da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkamu da shirin ciki da gaskiya da ke duba lamuran kita haƙin dan adam, yaƙi da cin hanci da rashawa, har ma da tabbatar da adalci a gadan marayu, bankadocin amana da sauransu. A yau za mu daura ne kan batun zargin cin amana tsakanin makwabta biyu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gunal. Makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin cin amana tsakanin Dr. Musa Abubajoga, likita asibitin gwamnatin tarayya da ke Gombe a sashen tiyata, da Lawan Musa Isa. Idan watakila masu sauraro za su iya tuna lamarin da ya yi wa Dr. Musa Abba ciwo sosai, kasancewar mutumin da ya baiwa amanar aikin sasanci tsakaninsa da matar da ya saka ya zagaye ya aure ta, duk da cewa akwai sadakinsa a kanta.
Balle da ya san da wannan, ya san da komai, yawadon da yake abun an yi shi a cikin amunafurci haka, so kusan sauran abokansa ma na angware ba kowa ya san da me yake faruwa ba. To sai bayan nan ne, bayan har an yi daurin auren daga baya washe gari, da kafin mu haɗu da shi ɗin, okay, ko ba mu haɗu da shi ne a waliyinta ya zo yake samu na ke gano akan lalle ya abin nan.
Ya abun nan ne abun nan,
okay, an ba da kudin sadaki na adamin dashi. To shi ne
daga nan ka ce sai ka nemi kesu kara. Menene kake ka nemi kotu ta yi musu?
Lalle ni na kai karan su ne a wannan akan abun da suka aikata ya saba ma shari'a ko ba haka bane. Sannan kuma abu na biyu, tun da har su riga sun yi haka din, su suna ga abun da suka yi daidai ne a wurin su, ya kamata na kai karin su ne don kotu ta nuna musu gaskiyar da al'amari yake tafiya, yawa saboda kada mutane su zamo suna aikata irin wa'annan abubuwan ko baka bane zanto yau tunda akwai doka kuma akwai tsari na addini yadda ya tanadar a kowane irin abu ko baka bane lalle kuma abin da suka aikata mu a dan ilmin da mutum ya dan samu na addini cewa abin da suka aikata haramun yau saboda aure a cikin aure nema a cikin nema ma haramun
wato abin da nake nufi kana neman kotu ta warware auren ne a dawo ma da ita sadiyo ku yi aure ko me kane ba kotu
wannan ka aiko ta yi ba wani abin da za mu sake zama da ita bane yawa amma dai a nuna musu abin da suka aikata ba daidai bane yawa sannan kuma a bani yata da take hannu su yawa saboda irin tsarin da suka dauka ni bai yadda da tarbiyyar su ba gaba daya yawa saboda in yas ta ci gaba da zama a gaban su haka so zai iya shafan tarbiyyanta
tarbiya ma'ana yi tarbiya kana da yake kana zargin shi lawal Musa Isa da munafurci dai koya wa yarka irin wannan halin kenan
so sai ba kuwa lalle shi
idan ma kuma bangaren wanda ake zargi lawal Musa Isa wanda a makon da ya gabata muka fara jin nasa bangaren ya ce wannan lamari ba haka yake ba
to maganar dai abinda yake fada kamar kai yasa a gaba don ka sasanta shi da masu da ya rabu da ita kamar shekara tara da suka wuce sai kai kuma kai amfani da damar ka aure ta ka kyale shi yana hamma abinda ya fada kenan
to ya sa ne a gaba
kai yasa a gaba ka zama kai ne zaka yi bikon ta ka kula da komai a rika kawo labari masu kyau ya kashe kudade ya bada sadaki maimakon ka taimaka ya wurin a sai kai kake zuwa kana hira da ita kawai ba shi kake gyarawa ba
to wannan ya faɗi ra'ayinsa ne kuma bana tunanin duk wanda ya san ni wanda ya kuma san halina zan iya aikata wani abu makamancin haka to amma an ce wai kowa yana da ikon faɗar ra'ayinsa amma dai hakan dai bai faru ba wannan ita blatant lie
lawan faɗa mana gaskiya me ya faru tsakaninka da shi ya jawo wannan abu da yazo yana magana da shirin ciki da gaskiya na muryar Amurka
me zai faru tsakaninsa da shi kaman kowane ɗan adam ya aure ba su daidaita da mata ba sun ya rabu shekara shida kuma alƙalin da ya raba musu auren nan ba mutuwa yayi ba yana nan akwai takardar sakin aure kuma kai sanin kanka ne ba za a daura aure ba sai kai da kake neman aure na biyu ka an kawo maka takarda ka tabbatar cewa auren san ya mutu so kuma hakan ta riga ta faru haka kuma dauko takarda aka nuna kuma babu haramci ya hana yin wannan aure aka kuma yi shi bisa tsarin da addinin musulunci ya tanadar
wato alhaji lawan ba muna maganar haramci ba ne maganar haramci a tsarin musulunci babu maganar haramci maganar da ake cewa ya damka ma amana ka taimake shi ya dawo da matarsa kai ko maimakon ka taimaka masa sai ba gaya masa gaskiya ba sai da aka daura auren a asirce
to ai masallacin juma'a aka daura aure na kofan sarkin kuna kaye kaga wani contradiction kaga wani ƙarya kenan ya fito a fili a asirce kuma an daura aure limamin garin bajo gashi ya daura wannan aure to kaga batun sirri bai taso ba
a nan lawan duka tambayar da kowa zai so ya yi ma akwai wani lokaci ne ko kuma in ce me yasa shi Dr. Musa Abba da ya baka wannan aiki na taimakonsa wajen dawo da Sadiya baka taimake shi ba
yaushe ne yaban kuma a ina yaban shine tambayar da za ku sake masa tukunna if really you want to balance your story you have to go back to him and ask him yaushe ne ne ya bani amana kuma a ina ya bani kuma suwaye da suwaye ne ai yanzu ai ya je kotu ai an ce nemo shaidu ai tun shekara ɗaya da ta wuce ko ko ma fiye da shekara ya kasa producing kowane shekara guda ɗaya to ka ga ni ina zaba tun ya bani amana ni bai bani ba wata amana da ya bani yawa ba tun amana ba ta taso ba tun da ni dan ya je ya kai ai ya yi hira da local radio ai kafin ya zo ya same ka
ya ce mana kasancewa ya kai sadaki don a dawo da wannan auren, ya yi abubuwa, ya kashe kuɗi da dama, amma duka baka lura da wannan ko ya dame ka ba, kai kawai ta kanka kake yi don kana so ka yi aure, ita sade ne.
To amma bari in gaya masa wani abu, Nasiru Adamu ya leka. Na farko dai auren nan ba jiya ya mutu ba, shekaran jiya ya mutu ba, ba watan da ya gabata ya mutu ba, shekaran da ta gabata ya mutu ba, kuma shekara biyu ko uku da ya gabata ya mutu ba, zan magana da ake ana magana wajen shekara takwas ne ko? A waɗannan shekara takwas ɗin ko kuma makamancin haka, duk a hakan kenan yana ta kokarin dawowa bai dawo da ita ba. To wannan aka ga akwai amsar tambaya, akwai tambayoyi da yawa, to me ya hana shi dawowa da ita? Me ya hana daidaita su? Ta san dai shekara takwas ba kwana takwas ba ne.
Masu sauraro, abin da ya sauwa kenan kan wannan lamari tsakanin Lawan Musa Isa da Dr. Abba ya zarga da cin amanar zagayewa da aure tsohuwar matarsa. Sai a biyo mako mai zuwa domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru da Mai Kaya da yake makashin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashim Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An da ji cewar dalibai uku suka mutu biyo bayan sace wasu dalibai 94 da ma'aikata takwas a arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata, a cewar shugaban makarantar a jiya Lahadi. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jack Sullivan a jiya Lahadi ya nemi ya sassauta tasirin zaben Ibrahim Raisi mai tsatsauran ra'ayi a matsayin sabon shugaban Iran. Yana mai cewa koda daga ƙarshe Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nuclear Tehran, zai dogara ne da shawarar da shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei ya yanke. An ji cewar shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da babban mai taimaka mishi wajen samar da zaman lafiya Abdallah za su ziyarci Amurka domin ganawa da shugaba Joe Biden a fadar White House ranar Juma'a mai zuwa.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Cuba Hero Diodene da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.